Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka shiga yini na 4 da rugujewar wani bene mai hawa 21 a Lagos, masu ayyukan ceto sun ce adadin gawarwakin da aka gano ya kai 36. Sannan tsanantar matsalar rashin aikin yi a Najeriya na ƙara yawaitar ayyukan 'yan damfara da cin hanci da rashawa a cewar ƙwararru. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Jama'a assalamu alaikum. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO a yankin ƙasashen Turai a yau Alhamis ya ce nahiyar ta zama matattar annobar COVID-19, yana mai cewa kashi 59 na masu fama da cutar a duk faɗin duniya a yankin suke. Yayin wani taro da aka gudanar ta yanar gizo, Hans Kluge ya ce yanayin yadda cutar ke yaduwa a sassan yankin mai ƙasashe 53 ya zama babban abin damuwa. Ya kuma ƙara da cewa bayanan da aka tattara a baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya ruɓanya a mako guda. Daraktan na WHO ya kuma ce abin da ya fi ɗaga masa hankali shi ne yadda cutar take ƙara yaduwa tsakanin mutanen da suka manyanta. To a halin da ake ciki kuma, Burtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da ƙwayar magani na farko da aka samar don yaƙi da cutar ta coronavirus. Gamayyar kamfanin haɗa magunguna na Amurka, wato Merck da Richback Biotherapeutics ne suka samar da ƙwayar maganin mai suna Molnupiravir. Bincike ya nuna cewa idan aka sha maganin bayan farkon bayyanar alamun cutar, maganin na iya rage yiwuwar a kwantar da mutum a asibiti ko kuma mutuwa tsakanin mutanen da idan cutar ta kama su suke shiga yanayi na tsananin rashin lafiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hukumar da ke kula da sha'anin magunguna a Burtaniya ta ba da umarnin a fara amfani da ƙwayar maganin ba tare da ɓata lokaci ba ga waɗanda suka kamu da cutar da shekarunsu suka kai 18 zuwa sama. Sai dai wani abu da ba sani ba shi ne yaushe ƙwayar maganin za ta samu a ƙasar ta Burtaniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da wani bincike a hukumance dangane da zargin da ake yi wa gwamnatin Venezuela karkashin mulkin shugaba Nicolas Maduro kan cin zarafin bil'adama. Babban mai shigar da kara a kotun ta ICC, Karim Khan, ne ya bayyana hakan a ƙarshen ziyarar kwana uku da ya kai Caracas, babban birnin ƙasar ta Venezuela, inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba Maduro. Wannan yarjejeniya za ta ba hukumomin ƙasar damar gudanar da bincike da kansu don tabbatar da hakikanin gaskiya kamar yadda ƙa'idojin kotun suka shimfiɗa, wacce ta kai ga kafa kotun ta ICC ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Maduro ya ce ko da yake gwamnatinsa ba ta da masaniya kan wannan lamari, amma za ta gudanar da bincike don gano gaskiya da tabbatar da adalci dangane da abin da ya faru a ƙasar tare da haɗin gwiwar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC. Gabanin hakan, wasu 'yan ƙasar ta Venezuela sun yi gangamin kira ga Khan da ya gudanar da binciken zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama a ƙasar. Wani sabon bincike na ƙasa da ƙasa da ƙaddamar ya gano cewa annobar COVID-19 ta rage iya adadin shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a wasu ƙasashen duniya. Wata tawagar masu bincike da Farfesa Nazar Islam na sashen nazarin kiwon lafiya a Jami'ar Oxford ya jagoranta ta yi nazari kan yadda aka samu sauyin yawan shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a ƙasashe 37, waɗanda suka haɗa da masu matsakaicin ƙarfi da masu hannu da shuni, ta hanyar amfani da mizanin shekarun 2005 da 2019, inda aka kwatanta shekarun waɗanda suka mutu da daidai iya shekarun da aka yi hasashen za su yi. Binciken wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta BMJ ya gano cewa Rasha ita ce kan gaba wajen raguwar shekarun da aka yi tsammanin mutanenta za su yi, inda maza suka samu tawayar shekaru 2.33, sai mata da suka samu raguwar shekaru 2.14. A matsayi na biyu sai Amurka, inda maza suka samu raguwar shekaru 2.27, sai kuma mata da suka samu raguwar shekarunsu da shekara 1.61, yayin da Bulgaria ta zo a matsayi na uku. Masu binciken sun ce ba a saka mafi akasarin ƙasashen Asiya da Afirka da yankin Latin Amurka a cikin wannan bincike ba saboda rashin bayanai, abin da ke nuni da cewa akwai yiwuwar alƙalamansu su haura na waɗannan ƙasashe da aka yi binciken. Annobar COVID-19 ta halaka mutum sama da miliyan 5 tun bayan da aka gano ta a tsakiyar ƙasar China a shekarar 2019, inda Amurka ta kasance jagaba a yawan masu fama da cutar. Kamfanin Facebook ya ce ya goge wani rubutu da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya wallafa a shafin sa, inda ya kira ga al'umma kasar da su binne dakarun Tigray da ke barazanar mame babban birnin kasar yayin da yakin da ake yi ya cika shekara guda. A ranar Lahadi, Abiy Ahmed ya wallafa sakon kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito. Wani sashi na sakon Prime Minister wanda tuni Facebook ya goge ya yi kira ga al'umma kasar, inda ya ce alaki ne da ya rataya a wuyanmu, muga cewa mun sadaukar da ranmu a matsayin mu na ƴan ƙasar Ethiopia ta hanyar ɗaukan kowane irin makami.
A gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, a yayin da aka shiga yini na hudu da rugujewar wani bene mai hawa 21 a Lagos, masu ceto sun gano ƙarin gawarwaki 36 daga burbushin ginin ba tare da samun ƙarin wasu da ransu ba. Tuni dai gwamnatin jihar Lagos ta kafa wani kwamitin mutane 5 domin fara bincike ga dangadan kan abin da ya haddasa rugujewar ginin. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto.
A yanda aka shiga yini na hudu bayan rugujewar wani gini mai hawa 21 a birnin Lagos, kawo yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ta karbi aikin ceton gadan-gadan daga gwamnatin jihar Lagos ganin girman da lamarin ya haifar. Alhaji Bashir Idris Garga shine daraktan ayyuka na bada agajin gaggawa na hukumar ta nema da ƙasa, kuma tuni ya sauka a birnin Lagos domin lura da yadda ake gudanar da wannan aiki, inda kuma ya mun ƙarin haske game da halin da ake ciki a wannan guri da ake batun zakulo mutanen da ginin ya rufta da su.
Gashi kana jin karan mashin ai, muna nan kan aikin ba dare ba rana, don je ba mu tsagai karo ma sai karfe 3 aka danyi hutun minti 30 daga nan kuma aka ci gaba. Ai mun ci karfin aikin dai a kashi 100 mun yanzu kashi 70 na kwashi wannan barakuzan da kuma neman mutanen da suke da rai ko kuma wanda rai ya hali.
To kamar mutane nawa ko gawaki nawa kuka gano yanzu?
Gawaki dai da aka tsira a cikin barakuzan akwai mutane 32 waɗanda kuma aka tsiro da rai ko aka ceto da rai mutum 9, mace guda 1 da mazaje guda 8.
Shi wanda ya mallaki wannan gida an ce shi ma kaman yana cikin wannan gida da ya ruguje, kun gano shi?
Ai ana ta sashen yana ciki yanzu, ma halin da ake ciki duk waɗannan gawaki an kai su mortuary a asibiti, inda ka san mu da muke ayyukan a nan ba mu san shi ba, sai daga baya ne iyalan shi za su je su kididdige su gane yana ciki ko baya, amma mu yi fitiran gawaki da ayyuka.
To bayan ku da ke wannan aiki, akwai wani tallafi da kuka samu daga wasu kamfanoni na kasashen waje da ke aiki a nan Najeriya a wurin aiki?
Ai abin bai fi karfin mu ba, akwai yanzu dai bai kai matakin da za a kawo mutane daga kasar waje ba, duk bai fi karfin gwamnatin Najeriya da ke gwamnatin jihar Lagos ba. Dai akwai yan sa kai wanda suka kawo dauki kamar su Julius Baga da wasu kamfanoni masu zaman kansu waɗanda suke da manya-manyan waɗannan na'urorin aiki, yanzu muna nan muna aiki tare da su.
To kamar yaushe kuke sa ran kammala wannan aiki?
Mun riga mun ci karfin aikin haifin da kamar yadda na faɗi maka mun ci kashi 80, amma yau shine rana na hudu kuma mun fitar da alamar duk wanda aka sama da rai dai ya yi tsawon kwana kamar mun fitar da red alert haka, don ana kyautata zato ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku inda ba ci ba sha. To yanzu tun da mun shiga kwana na hudu sai yadda dai hali ta kasance.
To a wasu kasashe idan ana irin wannan aiki na ceton rai sai muga suna amfani da kaman karnuka, ku ba mu ga alamun haka ba?
Muna nan akwai life detector, wani na'ura da yake amfani da bugun zuciya da kuma temperature jikin dan adam, wanda kafin mu soma sai mun sa shi a waɗannan inda ginin ya rusa don mu ci bugun zuciya, wannan abin yana iya nunawa. Kuma akwai wani na'ura na drone da ya kewaye ginin gabaki ɗaya. Wato matsala da muka samu shine ginin gabaki ɗaya ruta, inda ma za a samu a shiga ƴan kwana-kwana su shiga su kawo ɗauki, ana gudun kada daɗa rutawa da su, saboda ka san a ka'idan wannan aiki tsaron lafiyan wanda yake kai wani ɗauki yana da muhimmanci. To ka ji harin da muke ciki kenan.
Alhaji Bashir Idris Garga, daraktan ayyuka na bada agajin gaggawa na hukumar NEMA da ƙasa, Babangida Jibrin, Amurka daga Najeriya.
To To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. A Najeriya tsanantar matsalar rashin aikin yi na ƙara zabarar da cin hanci da rashawa tare da ƙara ingiza jama'a fadawa tarkan mayaudara abinda kuma kan haifar da illoli ga ƙasar. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ta ceto wasu 'yan ƙasar su 26 daga tarkan mayaudara. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Duk da alƙawarin da gwamnatin Najeriya ta shayi wa 'yan ƙasa na samar musu da aikin yi, har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu domin akwai 'yan ƙasar da dama waɗanda ke cikin shakuwar neman aikin yi. Wannan yanayin na ci gaba da ingiza masu neman aikin yi don samun abin dogaro da kai, fadawa cikin matsaloli waɗanda wani lokaci kan iya jefa rayukansu cikin kunci. Irin wannan matsalar ce hukumar yaƙi da masu tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ta bankaɗo a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda ta ceto mutane 26 da suka tsinci kansu cikin tarkon mayaudara da suna a nema musu aikin yi. Bawo Usman Kaltungo shine komandar yanki na hukumar Ashiyar Sokoto.
An ce za a ba su aiki a Immigration ko Custom ko Nigerian Port Authority. Ba sun biya kuɗi kowannensu ya biya 350, su biyu sun biya 700. Sai daga baya suka ga cewa abun fa ba haka yake ba. So sai suka yi arangobi suka zo nan suka kawo mana ƙara.
Bincike ya gano mutum biyu da kuma takardun bogi da suke amfani da su suna yaudarar jama'a. Abin har ya kai ga a tara waɗanda ake cutar wai da suna shirin basu horo na ɗaukar aiki.
Ya je yana musu training na aikin immigration, sannan kuma ya ɗauko hayan wani ma'aikacin Nigerian immigration wanda yake aiki yanzu haka a Nigerian immigration, shi ne kaman mai masu koyarwa kuma yakan zo da uniform na immigration. So sai suka ga cewa shi abin gaskiya ne. Shi wancan ɗan immigration ɗin muka kamo shi, ya zo ya mana bayani cewa lalle haka ya faru. Yawwa, to shi kuma mun ruta wa command din, mun gaya musu cewa ga abin da yake ciki. So mun suke shi a Beli, sannan kuma mun gama bincike mu, don Allah yadda za mu kai su zuwa kotu.
Jagora daga cikin wanda ake tuhumar ya ce kungiya ce wai suka kafa kuma ba da niyyar yaudara ba.
Sunana Ibrahim Sheikh daga nan Sokoto. Mu mun fara ta ne da niyyar mu memba namu kawai su ne muka fara da su, kuma mu yi musu alƙawari cewa to wannan yanzu idan muka samu rijista ta ƙasa waɗanda suke fama da rashin aiki, in aka samu su hirili za mu yi ƙoƙari mu samu musu aiki.
Masana tattalin arziki yana kallon wannan abin da cewa yana da illoli da dama ga cigaban ƙasa, musamman duba da matsalar rashin aikin yi ta kai matuƙa. Bashir Muhammad Acida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa
wannan ya ƙara nuna wadda abubuwa suke ƙara kimmitsewa ta hanyar cin hanci da rashawa, domin mutane har suna da imanin cewa za su iya ba da kuɗi a ba su aiki. To in suka je cikin wannan aikin me ake tsammanin su yi? Kada ka ga laifin waɗanda suka ba su wakila sun sha ganin akwai waɗanda ke ba da kuɗaɗɗakin ana ba su ayyukan. Sannan wannan zai sa a ɗauki mutane waɗanda ba su ƙware ba, gurɓatattun mutane ko waɗanda ba su da ƙwarewa yadda ya kamata, waɗanda za su iya ba da gudunmawa domin ceto ƙasar nan da kuma tabbatar da cewa ta daidaita ta samu makoma ta gari.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da ake samun irin waɗannan matsalolin a Najeriya, abinda kan iya nuni da cewa akwai buƙatar mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen daidaita al'amuran ƙasar da kuma tsirar da ita daga koma baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Muhammad Nasir kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashenhouse.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Gwamnatin jihar Plateau ta shiga wani tsari da ake kira budaddiyar gwamnati ko Open Government Partnership OGP da zai ba al'umma damar a dama da su cikin tsare-tsare na ci gaba. Tsarin wanda ya kunshi jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da za su aiwatar ya kunshi fannoni 6 masu muhimmanci da suka hada da yin gaskiya wajen aiwatar da kasafin kuɗi, damawa da al'umma a harkokin gwamnati, aiwatar da gaskiya wajen tafiyar da harkokin ma'adinai, damawa da mata da samar da hukumar jinsi da samar da gidauniya mai zaman kanta da za ta kula da harkokin tsaro. Dr. Said Tafida, ɗaya daga cikin jami'an da ke jagorancin samar da buɗaɗɗiyar gwamnati a Najeriya, ya ce jihar Plateau ita ce ta amince ta shiga wannan tsari don samun ci gaba kamar wasu ƙasashen duniya.
Gabaɗaya OGP an gina ta ne kan yaki. Kowa an ka yadda cewa yana iyawa, sai kaga kokarin shi bisa ga kawai ka bar shi ka ce wai kai kana gani ba zai iya ba, to ko zai iya zaka ga koka ka dan dukkufar da shi daga iyawa.
Waɗanne fannoni ne ita wannan OGP ta kunsa wanda za ta aiwatar?
Plateau ta zabi ko abin da ake kira commitment, wato sa kai har kusan guda shida. Na farko shine fiscal transparency, wato a bude yadda gwamnati ke samun kuɗi da take kashe ta. Ta nan aka sa kasafin kuɗi, ta kuma aka sa contragi, wato bude yadda ake contract. Kuma Plateau ta bude tana nuna cewa za ta yi gender equality, wato za ta taimakawa mata don su samu matsaya, su samu murya ta su. Na uku kuma Plateau ta sake duba ta ce ita fa za ta duba yadda ake samun ma'adanu na ƙasa, wato extractive transparency. Suka fito da shi, shi ma suka bayyana yadda za su yi shi zuwa ƙarshe. So duk wa'annan sannan sai ta ce kuma uwa uba za ta yi citizen engagement, wato za ta fidda wata mafita wanda ake kira click and tell, wato danna don ka faɗi me an ra'ayin ka. Aka kawo yadda za a yi kowa ya kawo duk abin da yake da shi don a shigar a samu mafita gaba ɗaya, wato duk wani dan ƙasa ya iya faɗan menene matsalan shi. Ita kuma jiha sai ta duba yadda za a yi a gyara.
Jihar Plateau wacce ta sha fama da lamarin rashin tsaro, Dr. Said Tafida ya ce wannan tsari zai samar da mafita.
Shi zaman lafiya kullun yadda take tafiya, akan sauri ne sai ai kokari a ce ku zauna lafiya, ba a duba me ke kawo faɗan daga farko. Ka taba ji ana rigima a Plateau, ka ji a Refield ake yi? Amma zaka ji ana yin shi a Angon Rogo, zaka ji ana yin shi a Gafirin Gada, don me? Zaka ji ana yin shi a Angon da Talakawa suke. Ashe in an samu bunƙasan tattalin arziki, fada bacewa take yi. Wannan ana kokari don a samu tattalin arziki ya canja, saboda a samu kuɗin da aka yi don jiha a kashe shi yadda ya kamata. Kowa ya samu yadda zai samu mafita ma kanshi. Yau zan sayi mai wurin ka, kai zaka biya ni kuɗin mai, zan je in kashe ka? To in na kashe ka wa zai sayi man wuri na? Amma ya zama banda man, banda kuɗin sayan mai, ai wallahi kowa ya mutu.
Amma kana ganin matakan da aka sa ta yadda talaka shi zai samu shiga waɗannan sun dace, ko kuma akwai tabbacin cewa talaka zai iya participate a cikin wannan?
Na farko a fara, in an fara sai a gane menene zai yi, menene ba zai yi ba. Yanzu an bude yadda za a yi kowa ya kawo. Kaduna da ake ta magana, ko da ta fara ita ma tana tafiya ne tana koyo, kuma kullun ƙara gyarawa take yi. Haka Plateau za ta yi.
Ko mai al'umma za su amfana daga wannan tsari? Tambaya kenan da nayi wa mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin ci gaba, Engineer David Jafar Wuyeb.
Na farko shine jama'a gabaki daya za su gane abin da gwamnati ke yi, don kuma yanzu yi shi a fili ne. Duk a maganin su kwangilolin nan da ko su menene da ake yi din nan, kuma ya zama a fili ana ganin daya kenan. Na biyu, jama'a za su samu su saba ke abin da ake faruwa cikin gwamnati, wato kamar irin su budget da ake yi din nan, a maimako a ce wani zai zanna office nashi ya shirya budget, sai daga nan sai je wani kauye ya ce za a je musu ko makaranta ko asibiti, a'a ba haka kuma ba. Saboda wannan abin da muke OGP nan, mutanen ne da kansu za su zabi abin da suke so a yi musu, sannan a sashi a cikin budget na state. Ya zamanta cewa su ma suna da faɗi a cikin abin da ake yi kenan.
Ina za a samu kuɗaɗen ƙaddamar da wannan shiri?
Na farko tunda haɗa gwiwa ne, kaga gwamnati su kawo nasu dan masu taimakonmu su development partners su ma su kawo nasu, ba mu ne farko yin abin nan ba, mu ma mun shiga kenan. Jiha na biyu a Nigeria wanda sun fara shiga, haka suke yi, mu ma haka za mu yi. Za a haɗa ne gwamnati su kawo nasu wanda mu su kawo nasu.
A tsari na buɗaɗɗiyar gwamnati dai ƙungiyoyin farar hula ne za su sa ido sosai wajen aiwatarwa da tabbatar da nasarar shirin. Yop Rangpam da ke aiki da ƙungiyar farar hula ta ce gwamnatin jihar Plateau ta ga ya dace ta aiwatar da shirye-shiryen da za ta gudanar da komai a bayyane don a rage cin hanci da rashawa, domin kuma al'umma su amfana da abubuwan more rayuwa musamman a karkara.
They accept that there are other groups that have to come in, bring their own knowledge, bring their own tools, bring their own resources and make it happen.
Yop Rangpam ta ce gwamnati ta amince ta janyo kungiyoyi da za su taimaka da kwarewar su, kudaden su da sauran abubuwan da za a yi amfani da su wajen aiwatar da shirin. A gefe guda kuwa, wani mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki, Mr. Philemon Ayuba, yace tsarin shigar da al'umma harkokin na gwamnati yayi daidai. Sai dai yadda gwamnatin ke kawo tsare-tsare masu kyau a lokacin da wa'adin mulkin su ke kusan karewa ita ce matsalar.
tsari ne mai kyau wanda ya shafi cewa duk al'amuran gwamnati ya kamata a dauki al'umma a cikin duk abubuwan da suka kashiri za su aikata. Amma kyau irin wayannan gwamnati suna shiga fari, wato abin da ake ce da ita first ten sai a kirkiro irin wayanga, saboda abin da aka yadda al'umma suka yadda shine za a aikata. Kuma in kin duba kan da aka sarrafa shi, wato budget din da aka yi niyya kusa, wato kasafin kuɗin da aka yi niyyan kashewa, mai yawan zai zo daga al'umma ne ba daga gwamnati ba. Wato a cikin kowane naira goma, naira tara a cikin goma zai zo daga wajen al'umma ne a aikatar da wannan shirin.
Wato al'umma za su ƙara biyan haraji kenan?
A'a, kasafin kuɗin da aniyan kashewan mai yawa zai zo daga shirin al'umma ne. Wannan al'umma ya shafi kaman su abinda muke kira shi NGO da su shoran su. Su ne za su kashe kuɗi mafi yawa kamar ma'adinin da ake ɗebowa daga wajaje kamar su Wase da wajajen su Dangi. Sai ki duba cewa kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati bai da yawa. So in an wayar da al'umma, al'umma sun gane kan ababen da ya kamata ya faru a wurin, abubuwa za su tafi daidai.
A baya akan yi abubuwa ne, gwamnati sukan aiwatar da ayyukanta ne ba tare da al'umma ma sun fahimci, ko kuma a ce kalilan mutane su suka fahimci abin da ake yi. Amma tun da wannan an ce kowa da kowa, kusan kowace al'umma za a shiga, ta yaya al'umma za su shiga domin aiwatarwa?
Muhimmin misali a dauki haraji. In mutane sun gane, sun ga amfanin ababen da za a yi da haraji na kudaden shiga, ya kamata al'umma su sayin daka cewa abin da ya kamata ya tafi aljihun gwamnati ya tafi daidai, domin a yi amfanin gyara muhalli ma mutane, ko a wajejen hanyoyi, ko a wajejen asibitoci, ko a wajejen sa baki a cikin ayyukan gwamnati. Don dama ita gwamnati dama aikin jama'a take yi. To amma in kin duba a Plateau State, sai kin san cewa abinda gwamnati na yi ma al'umma ma ba su san komai ba, sai dai ko su ji labari an kashe kuɗi kaza, an kashe kuɗi kaza, alhalin ba su ga ababen ba, ko kuwa ba su san yanayin kan da abubuwa ke tafiya ba. So in mu yi misali, in ma gwamnati za su sa transformer ne ko wani abu, ya kamata a ce al'umma su yi gadin wannan transformer daga hannun farayi, ko kuwa a ce an sa abin da ya shafi ruwa ne, ya kamata al'umman da aka sa musu ruwan, ya kamata su ne su provide tsaro da kuma su dinga amfani da shi daidai, tanda in ya lallace su ne za su sha wuya.
Yawancin lokaci akan samu tsari mai kyau haka, amma wajen aiwatarwa sai kaga an samu tangarda.
Al'umma ya kamata su dinga zuba ido. Ni fa gani na kyau shi in gwamnati ta shiga sabo irin wayannan shirin sai a bi shi. To amma ana yin shi a ƙarshen gwamnati, to mu yi addu'a da cewa gwamnatin da za su zo daga baya, don in kin duba shekarun da ya rage, shekara ɗaya da ko akalla ƙasa da rabi wannan gwamnatin ta ƙare.
Jama'ar jihar Plateau dai na fatar ganin wannan shiri na buɗaɗɗiyar gwamnati zai kawo sauye-sauye masu inganci da zai inganta rayuwar talaka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To jama'a, yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum saurare, barkanku da samun damar da kai na lalubo tushen sashen Hausa gidan rediyon muryar Amurka don sauraron takaitattun labaran wasanni. Kai tsaye za a ji cewa tsofin shugabannin hukumar kwallon kafa na duniya, wato FIFA, guda biyu, wato Sepp Blatter da kuma Michel Platini, wasu masu gabatar da kara a Birnin Swiss, suna tuhumar su da yin almundanan kuɗaɗe har fam miliyan 1,600 na kasar Ingila, da kuma karin wasu laifukan biyo bayan tsawon bincike na shekara 6. Ana zargin Blatter da zamba da barnata kuɗaɗen hukumar FIFA da kuma yin fojere na wasu muhimman bayanai. Dukkaninsu sun ki amincewa da zargin. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta amince da buƙatar mai buga mata ƙwallo Paul Pogba da ya bar club din a ƙarshen gasar wasanni na wannan shekara, kadaran kada han. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, Pogba ya kasa rattaba hannu kan sabon tsarin kwantaragensa da club din Manchester United din, club din Real Madrid da Juventus da PSG sun nuna sha'awar su kan dan wasan. PSG da yi shirye take ta biya Pogba pound din Ingila 510 a kowane sati. Ahmed Musa captain din Nigeria ya cika burinsa na samun kwallaye guda 100 a kungiyar Super Eagles. Ya samu cika wannan burin nasa ne a gasar da Nigeria ta yi da kasar Cape Verde a gasar neman cancantan buga gasar cin kofin kwallo na duniya. An ruwaito shugaban hukumar kwallon kafa na Nigeria Amaju Pinnick na cewa zai baiwa Ahmed Musa naira miliyan 10, sannan ya ce za a ci gaba da baiwa duk dan wasan kwallon kafa da ya samu irin wannan nasarar. Club din kwallon kafa na Tottenham da ke Ingila ta sallami kocinta daga club din Nuno Espirito Santo a bayan da ya yi watanni hudu yana koyar da 'yan wasan yadda ake buga kwallo. Ƙungiyar Tottenham ita ce dai ta takwas a jerin sunayen club din na Premier halin yanzu. Kimanin matasa guda 6,000 ne suka amfana daga asusun matasa na gwamnatin tarayyar Najeriya. Gwamnatin ta ce an shirya wasu ƙarin matasa guda 10,000 da su amfana daga shirin. Ministan matasa da bunƙasa harkar wasanni Musa Sande Dare, ya ce za a horar da matasan sanin makama kafin su amfana daga shirin. Sai kuma batun fafatawa da aka yi tsakanin zakarun club-club na ƙasashen Turai da fafutukan neman cin kofin zakarun ƙasashen na Turawa da ake kira Champions League. Wasan da aka yi tsakanin Real Madrid da Shakhtar an tashi ne Real din na da ci 2 na da guda 1. Wasan da aka yi tsakanin Milan da kuma Porto kunnen doki aka yi kowannensu na da kwallo guda a ragar 'yar uwarta. Sai tsakanin Sharif da Inter din dai ta zura kwallaye 3 a ragar Sharif, ita Sharif din ta sami guda 1. Manchester City kuwa ta lallasa Club Brugge 4 ne da 1. Sai RB Leipzig da PSG an tashi kowace na da kwallaye 2 a ragar 'yar uwarta. Liverpool ta sami nasara ne akan Atletico Madrid da ci 2 babu ko 1. Sai wanda aka fafata tsakanin Dortmund da Ajax, ita Ajax din ce ta yi nasara akan Dortmund da ci 3-1. To da wannan kuma na kawo ga ƙarshen takaitattun labarai na wannan mako. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu sai takaitattun labarai.
Daraktan hukumar lafiya ta duniya da WHO a yankin kasashen Turai a yau Alhamis ya ce nahiyar ta zama matattar annobar COVID-19, yana mai cewa kashi 59 na masu fama da cutar a duk faɗin duniya a yankin suke. Yayin wani taro da aka gudanar ta yanar gizo, Hans Kluge ya ce yanayin yadda cutar ke yaduwa a sassan yankin mai kasashe 53 ya zama babban abin damuwa. Ya kuma kara da cewa bayanan da aka tattara a baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da ake kwantarwa a asibiti ya rabanya a mako guda. Daraktan na WHO ya kuma ce abin da ya fi daga musu hankali shine yadda cutar take kara yaduwa tsakanin mutanen da suka manyanta. Burtaniya ta bada umarnin a fara amfani da kwayar magani na farko da aka samar don yaƙi da cutar ta coronavirus. Gamayyar kamfanin hada magunguna na Amurka wato Merck da Richback Biotherapeutics ne suka samar da kwayar maganin mai suna Molnupiravir. Bincike ya nuna cewa idan aka sha maganin bayan farkon bayyanar alamun cutar, maganin na iya rage yiwuwar a kwantar da mutum a asibiti ko kuma mutuwa tsakanin mutanen da idan cutar ta kama su suke shiga yanayi na tsananin rashin lafiya, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hukumar da ke kula da sha'anin magunguna a Burtaniya ta bada umarnin a fara amfani da kwayar maganin ba tare da bata lokaci ba ga waɗanda suka kamu da cutar da shekarunsu suka kai 18 zuwa sama. Sai dai wani abu da ba sani ba shine yaushe kwayar maganin za ta samu a ƙasar ta Burtaniya.
To masu saurare baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Da misali, ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya tayana gabatarwa, da Julie Lathers Kwasha da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.